This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litinin 21 ga watan Disamba. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Mahmud a ba mu kanin labarai.
To ana zaman rashin tabbas a siyasar kasar Spain kan yadda za a kafa gwamnatin hadaka. Yayin da jam'iyyar mai mulki ta Conservative ta gaza samun kikkiawar rinjaye na majalisar kasar, sakamakon zaben raba gaddama da aka yi a kasar Slovenia ya nuna cewa masu adawa da dokar da za ta halalta auren jinsi daya sun yi nasara. A kasar Indonesia ana can ana ci gaba da ayyukan nemo sauran fasinjojin da jirgin su ya nutse, yayin da adadin waɗanda suka mutu ya haura 30.
To kanin labaran kenan. Yayin da ake don fara sabuwar shekara, matsalar man fetur sai ƙara ta'azzara yake.
Ai wani zubin mutum wuni yake yi a nan, kuma ƙarshen ta ma ka zo ka wuni baka samu mai ba.
Ha kuma a can jihar Sokoto har yanzu ana samun turjiya daga wasu iyayen yara na game da rigakafin cutar shan inna, wato polio.
Amma har yanzu akwai ta, kuma za a ci gaba da yaki da ita har zuwa kamar shekara biyu.
Kana za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed, amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jam'iyyar masu ra'ayin mazanje ta Conservative a Spain ta lashe mafi yawan kuri'un da aka kada a zaben yan majalisu da aka gudanar a jiya Lahadi, yayin da aka samu wasu jam'iyyun hamayya biyu da suka taka rawar ganin da ake tunanin ka iya barazana ga jam'iyya mai mulkin. Ana dai sa ran kammala kidayar kuri'un ne a zaben da aka yi a yau, inda sakamakon farko ke nuni da cewa jam'iyyar Conservative ta Prime Minister Mariano Rajoy ta lashe kujeru 121 a majalisa mai wakilai 350, wanda hakan adadi ne da ya gaza wanda take da shi a yanzu, wato 186. Sannan ana sa ran jam'iyyar Ciudadanos da ke kawance da tara Joy na shirin lashe kujeru 40. Kana akwai jam'iyyu da suka hada da masu tsauraran ra'ayi da masu sassaucin ra'ayi, ciki har da jam'iyyar Podemos da ke adawa da matakan tsuke bakin aljihu, waɗanda dukkaninsu suka lashe jumlar kujeru 175. Ganin haka ne kuma ya sa masu fashin baki suke hasashen cewa za a kwashe makonni kuma fiye da haka kafin masu shiga tsakani su cima matsaya kan irin gwamnatin hadaka da za a kafa a kasar ta Spain, ganin cewa jam'iyyar ta Conservative ta gaza samun cikakken rinjaye a zaben na gashin kanta. Amma yayin da ake dakon sakamakon karshe a yau Litinin, yar manuniya ta nuna cewa akwai alamun karshen tsarin mulkin jam'iyyu biyu da ya mamaye siyasar kasar ta Spain na dab da zama tarihi.
Majalisar Dinkin Duniya ta yi nasarar shiga tsakani a kokarin kawo ƙarshen yakin kasar Yemen, amma kuma ba tare da samar da cikakken hanyar yadda za a kawo ƙarshen rikicin ba. Bayan taron da aka yi a Geneva, wakilin Majalisar Dinkin Duniya na musamman Ismail Ould Sheikh Ahmed ya bayyana cewa jami'an gwamnatin kasar da aka amince da ita da bangaren 'yan tawayen Houthi za su sake zama a wata mai zuwa. Yau kuma ya kuma gayawa manema labarai cewa har yanzu ana ci gaba da fada a kasar, yayin da bangarorin biyu suka kasa cimma wata kwakwaran matsaya. Ahmed ya ce duk da cewa an kasa aiwatar da shirin tsagaita wuta da bangarorin biyu suka amince a baya, za su yi kokari su ga an kulla sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta nan da 'yan kwanaki masu zuwa. Jami'an kasar ta Yemen sun ce fadin da aka yi a kwanan nan a lardin Hajja da ke kusa da iyakar Saudiya ya halaka mutane aƙalla 68. Ministan harkokin wajen kasar Abdulmalik Al-Mekalfi ya ce za su yi kokarin sabunta shirin tsagaita wutar wanda zai zo ƙarshe a yau Litinin, inda har 'yan tawayen Houthi suka mutunta yarjejeniyar. A dai watan Satumba shekarar 2014 ne rikicin na Yemen ya ɓarke, a lokacin da 'yan tawayen Houthi suka karɓi ikon sana babban birnin kasar, lamarin da ya tilasta shugaban kasar Abdurrabbu Mansur Hadi ya kaura zuwa birnin Aden inda daga bisani ya dangana har zuwa kasar Saudiya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu kada kuri'a a zaben raba gaddama a kasar Slovenia sun bi sahun da yawa daga cikin takarorin su na kungiyar tarayyar Turai wajen kin amincewa da auren jinsi daya a kasar. Kashi 63 cikin 100 na masu kada kuri'an ne suka yi fatali da bukatar halarta auren masu luwadi ko madugo, yayin da kashi 36 cikin 100 suka ce sun amince. A farkon shekarar nan ne wasu ƴan majalisu suka amince da wani kudurin doka wanda ke neman a halarta auren jinsi daya. Sai dai wani gungun masu ra'ayin ƴan mazanjiya da suka nemi haɗin kan mutane da dama ya sa aka gudanar da zaben rabu gaddama. Sai dai duk da wannan kai da suka sha masu rajin a halarta auren mace da mace ko kuma namiji da namiji sun sha alwashin za su ci gaba da kokarin su ga an amince da dokar a nan gaba, inda suka ce hakan kare haƙƙin bil'adama ne. Idan har da zaben rabu gaddaman yayi nasara da ƙasar ta Slovenia ta zama ƙasa ta farko cikin tsofaffin ƙasashen da suka bi tsarin kominsanci a baya wadda ta amince da auren jinsi daya a nahiyar Turai.
A kasar Indonesia, mutane fiye da 30 aka ceto bayan da wani karamin jirgin ruwa ya nutse a tsakiyar kasar. Wani jami'in hukumar ba da agajin gaggawan kasar ya gayawa murya Amurka cewa mutane 37 aka ceto kana an samu garwakin wasu yara ƙanana guda 3 a cikin ruwan. A cewar jami'in, jirgin yana dauke ne da fasinjoji da mutuka jirgi 118 ciki har da yara 15. Ya kuma kara da cewa a yau Litinin za su ci gaba da ayyukan ceton sauran mutane 78 da har yanzu ba a gamsu ba. Sai dai ya ce samun su da ransu abu ne mawuyaci. Jami'in ya kuma ce za su kara karfin tawagar masu ayyukan ceton a yau, inda za a hada har da jirage masu saukar ungul guda 2 da kuma wani jirgin sojojin ruwan kasar. A ranar Asabar da ta gabata ne dai jirgin ya kife ya kuma nutse bayan da ya gamu da wata igiyar ruwa mai karfin tsawon mita 5. Jirgin da yana kan hanyarsa ne ta zuwa Siwa bayan da ya taso daga Kolaka ga ruwan da ke wani tsibiri mai suna Sulawesi.
Wani jirgin saman kasar Faransa ya yi saukar gaggawa a kasar Kenya bayan da aka tsinci wata na'ura a cikin sa da ake tsammanin bom ne. Sai dai shugaban kamfanin na Air France Frederick Gaye ya ce na'ura ba ta tattare da wata barazana. Jirgin kira Boeing 77 ya dai yana kan hanyarsa ne ta zuwa birnin Paris daga kasar Mauritius. A daidai lokacin da ɗaya daga cikin fasinjojin jirgin ya ga wani abu mai kama da agogo da aka aje akan wani akwati. Idan nan wato inda nan da nan ya janyo hankalin masu kula da jirgin, waɗanda su ma suka kira waɗanda suke tuka jirgin, lamarin da yasa jirgin ya saukar da gaggawa wato saukar gaggawa a birnin Mombasa da ke ƙasar Kenya. Rahotanni sun ce an take wato nan take ne kuma aka kwashe dukkanin fasinjoji 459 waɗanda ke cikin jirgin tare da masu kula da shi su 14. Jami'an 'yan sanda a Kenya sun ce an yi wa wasu mutane 6 tambayoyi ciki har da mutumin da ya fara ganin na'urar. Tunanin rahotanni suka ce an cire na'urar kuma ba a samu wani abu da ya yi kama da abin fashewa ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu faro takon daga jahohin Adamawa da Taraba, yayin da bukukuwan Kirismeti da sabuwar shigara ke kunno kai. Matsalar man fetur na ƙara zamewa mutanen yankin ƙarfen ƙafa. Ga dai Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kamar sauran jahohin Najeriya, yanzu haka a jahohin Adamawa da Taraba, dogayen layuka mutum ka iya gani a wasu gidajen mai kalilan da ke sayar da mai, kuma akan shafe awanni kafin a samu man. Kamar yadda waɗannan masu ababen hawan ke cewa,
matsalar wannan kam ta zama wani abin ta abin bamaki kuma abin al'ajabi. Ai wani zubin mutum wuni yake yi a nan, kuma ƙarshen ta ma ka zo ka wuni baka samu mai ba.
Ga layi malam, za ka zo ka kwashi awa 2-3 wani lokaci ma yinin gaba ɗaya ba tare da ka samu wannan ba. Me yake faruwa ne a ƙasar nan? Wannan mutane an ce an biya su.
To koya lamarin ka iya shafan bukukuwan Kirismeti da na sabon shekara? Ga dai ta bakin Dr. Amoga Captain Namala, wani malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adama da Kiyola, wanda shi ma na tare yana neman mai ruwa a Jallo.
Zai shafi harkan Kirismeti da sabon shekara kawai ba, ko harkan gwamnati ma, harkan ba da ƙarfi akan ayyuka. Da aka ga ma'aikata za su fita su jana suna neman mai su kwana 2 a layin mai, bayan da ya kamata suna ofisoshin su.
To sai dai kuma yayin da masu ababen hawan ke kokawa su koyan kasuwar bayan fagewa to ƴan mumburutu ko kuma black market kasuwar su ce fake buduwa ko da yake suka ce suka raba ribar ne da jami'an tsaron da kan zo karban na goro
a gidan mai din da muke dan ciwacuwa mu sha a machine a keke napep din nan muna weldi wani carton drum mu zo mu ja haka dai muke tafiyar da harkokin mu rana zamu je la'i ne zamu bi wata rana kuma zamu samu a company to kasan company nan mutane koi manyan diloli wayanda suke siyan kaman tanka zo su rarraba mana irin drum haka
ko abin da kuke ba su ne
eh to muna siya daidai wadai da alhamdulillah kuma muna samu na kashewa
to ya kaman butun jami'an tsaro
kike da su ka muna fama da su gaskiya don su in sun kama ka kafin ka rabu da su to lalle wata rana sai rabin jarin ka tafi a gurin su minimum da suna karban 200
a har kullum jami'an hukumar kula da albarkatun man fetur ta DPR kan yi barazanar rufe gidajen man da kan kare doka kamar yadda aka rufe wasu gidajen mai jihohin Adamawa da Taraban. Injiniya Musa Hakim shine babban jami'in hukumar ta DPR a jihohin Adamawa da Taraba.
To a gaskiya mu dai muna yakacin kokarin kanmu, mukan tura mutanen mu su je su tsaya a ja tabbata ko an soke kayan. Ni ma da kaina na kan dan fita inje station din inje duba abin da ke faruwa.
Yanzu a ma lokacin aiko da wannan rahoto, tuni har wasu masu motoci suka fara aje ababen hawan nasu aka koma hawa keke napep yayin da wasu kuma suka koma taka saye da Ibrahim Abdul Aziz. Sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A can jihar Sokoto ko gidaje da yawan su kai 2,900 ne aka gano sun kiyarda da su bari a wa yaran su maganin rigakafin shan inna. Ga Murtala Faruk sanin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A jihar Sokoto kadai bincike ya nuna cewa an sami kimanin gidaje 2,900 da suka kiyarda da ga yaran su rigakafin ta cutar shan inna a zagayen rigakafin cutar da ya gabata da aka gudanar a watan Oktoban da ya shige. Wannan lamari dai ya zaburar da masu ruwa da tsaki a sha'anin yaki da cutar kama daga hukumomi har ya zuwa hukumomin ba da tallafi domin gane an shawo kan matsalar musamman tare da kaddamar da wani zagaye na rigakafin cutar ta shan inna a wannan watan na Disamba wanda shine zagaye na ƙarshe na wannan shekara. Dr. Aminu Shehu shine daraktan kula da cututtuka masu yaduwa da rigakafi na hukumar kiwon lafiya matakin farko a jihar Sokoto.
Alhamdulillah wannan shiri da gwamnati ke yi gaskiya ya samu nasara kwarai. Saboda kamar yadda ka sani yanzu an fitar da Najeriya cikin kasashen da ke dumu-dumu da wannan cuta. Amma har yanzu akwai ta kuma za a ci gaba da yaki da ita har zuwa kamar shekara biyu. Muna ganin idan Allah ya taimaka muna aka ci gaba da wannan abin za a samu waɗannan nasarori ta wannan hanyar da aka bi.
Shi ma dai jami'in hukumar UNICEF a Sokoto Fahad Mahadi yana ganin cewa a iya samun nasarar kawar da cutar ta shan inna baki ɗaya a Najeriya. Tare da irin haɗin kai da goyon bayan da hukumomi ke bayarwa.
We are really proud to this state government of Sokoto because
yace muna alfahari da yadda gwamnatin jihar Sokoto take ba mu haɗin kai wanda ya tabbatar da samun goyon bayan al'umma yayin da kuma dukkan hukumomin haɗin gwiwa su ma suke aiki tukuru. Yanzu haka muna samun goyon bayan gwamnati ta hanyar amfani da sarakuna da shugabannin addini wajen ankarar da jama'a tare kuma da bin makarantun allo domin tabbatar da game dukkan yara da wannan rigakafin. An dai gudanar da zagayen na rigakafin kamar yadda aka saba a jihar ta Sokoto a dukkan kananan hukumomi 23 na jihar tare da bada muhimmancin gaske ga kananan hukumomi hudu na Sokoto ta Kudu da ta Arewa, Wamako da kuma Illela waɗanda a nan ne ake samun kalubalen rashin game dukkan yara a rigakafi. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu kuma agogo ya ce karfe 12 na tsakar dare da minti 13 ga shirinmu na gaba.
Kafita, ka je ka shi aiki a baka kudin ka ɗan kaɗan. Saboda haka na zo na tabbata na yi fashin nan sau biyu. Kuma tun da na yi, ƴan banga suka kama suka rantsar da ni daga nan ma ban sake ba sai na tafi neman kuɗi. Na yanzu ina neman kuɗina aka kira ni aka ce in dawo, hukuma tana nema na.
Fiye da wata uku tun da muka kama su ba wani wanda ya kuma zo ya tare hanyar nan.
Jama'a assalamu alaikum. A makon jiya muka fara jin hirar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari yayi da wasu mutanen da ake zargin cewa 'yan fashi da makami ne waɗanda aka kama aka ce suna addabar mutane akan hanyar gwarzo zuwa malumfashi zuwa yar mama har zuwa kankara da kuma yankunan da suke tsakanin wannan wuri. A yau zamu ji ta bakin daya daga cikin waɗannan yan fashin da kuma mataimakin Inspector General na yan sanda Tambar Yabo wanda yake kula da wannan yanki inda aka kama yan fashin.
Sunana Bashiri.
Shekara kana?
Shekara ta 19.
Me zafi haka kake tare mutane kake harbewa kana karɓar kuɗin su?
Ito ni ran kai dade ina son kotu ta yi min ahuwa akan bisa wanda ya ce na harbe shi.
Ina zuwa tukunna kai me yasa me damu rayuwarka har kake so ka ringa sata kana tare mutane kana ansi musu dukiya?
To ran kai dade ni dai sabbi tunda aka rantsar da ni daga nan tun karon damina ya zuba yan banga suka zo suka kama mu suka yi mana doka suka shine kudi 17,000 suka ce in na ƙara ɗauka wani
kotu. Abin da na tambaye ka fa baka amsa min ba. Me ya baka tunanin kawai abin da ya dace kai shine ka tara mutane ka anshe musu dukiya?
To ran kai dade wannan Allah ne ya dora mu.
Kamar ya?
Kuma ni a alhali
kamar ya me kamar ya Allah ne ya dora mu.
To mutum bai gagari hukuncin Allah ba.
Muna so mu ji tartibi menene yasa kai kawai abin da ya fi dacewa ka yi shine ka dau bindiga ka harbi mutum ka karbi dukiyarsa.
To na tabbatar na tare sau biyu kuma ko da na tare sau biyu.
To me kai ka tarewar me yasa ka tare din?
Rashin kuɗi ne.
Rashin kuɗi kamar ya ina ne garin ku?
Kamfanin ba.
Kamfanin ba. Kana da iyaye?
Ina da iyaye.
Kamfanin ma suna raye?
Suna raye.
Shi wannan kamfanin bawon a ina yake a wannan garin a wannan local government yake?
Karamar hukumar manumfashi ce. Ai duka gabaki ɗan mu nan duk manumfashi ce.
Iyayenka suna da gona?
Eh suna da gona.
Suna da dabbobi?
Ba su da wannan dabbobin sosai.
Iyayenka ba sa baka abinci ne kana ci?
Da leburanci ma nake zuwa.
Ina kake zuwa leburanci?
Ina zuwa Enugu.
Enugu? To a Enugu me kake in ka je leburanci?
Ina togar rogo. Da noman rogo.
To me yasa ka daina zuwa Enugu noman rogo ka ci halaliyar ka kada kake harba mutane ka dauka musu kudi?
To ran kai dade da Lagos nake zuwa sai na ga Lagos din wahala ta yi yawa. Sai na koma Yangade. Na je Yangade in mu gini rogo mu dora mota a ba mu kudi sai mu noman rogo. To bayan nan sai na dawo sai Allah ya jarabe ni. Na tabbata ni dai na yi sau biyu.
To wai ni me yasa din kaga cewa ya gwara kai sata din maimakon ka je ka dinga noman rogon ana biyan ka hakkinka?
To haka dade wannan yanzu muka gane ni da na tabbata ma akan lokacin na aiki biyu din da nayi da mutuwa ma nayi ya
kai. Wai kudin leburancin ba sa isakka ne a rayuwanka?
Eh to suna isata.
Nawa an kai leburanci a rana an ka je Port Harcourt ko Lagos nawa ake baka?
To inda mota ce muka toge mota ana bamu muka shika ta bamu 1,500.
A rana kuna cika mota daya?
Eh to mutum biyu ba sa cika mota daya. Ai dai kamar mutum hudu haka.
Yawwa
to shika
gobe ma ku cika wata?
Gobe ma in an kira mu muje in ba kira mu ba muna nan zaune sai lokacin da aka kira mu za mu je.
To wannan kudin karena da kake samu na leburanci shine yasa kake ganin ya kamata kai sata kai fashi da makami?
To ran kai dade wannan dai kaddara ce daga Ubangiji.
Abinda nake so da kai kaga a hannun hukuma kake yanzu.
Yanzu a hannun hukuma.
Yawwa gwara ka fada hukuma gaskiya ta san menene yake damun ka har ka yanke shawara ka dinga fashi da makami dan ta dau mataki tunda dai da kai da ita din da wannan kake wasatar din mallakarta ne. Me yiwa taya maka adalci ka fada mana menene yasa kake ka yanke hukunci ka dinga yin satar ma kuma ta fashi da makami menene yasa?
To ran kai dade rashin kuɗi ne suka dame ni haka.
Kana da mata?
Ina da mata.
Yayanka nawa?
Ban da yaro ko daya.
To ya ai haka rashin kuɗi yake damun ka?
To ran kai dade abin da yasa rashin kuɗi suke damuna ka fita ka je ka shi aiki a baka kuɗin ka ɗan kaɗan. Saboda haka nazo na tabbata nayi fashin nan sau biyu kuma tunda da nayi yan banga suka kama ni suka rantsar da ni daga nan ma ban sake ba sai na tafi neman kuɗi na yanzu ina neman kuɗi na aka kira ni aka ce in dawo hukuma tana nema na.
Shi wanda kai mar fashi sau ɗaya sau biyu ka san da ya samu kuɗin sa?
A'a.
To me yasa ka ga cewa gwara ka kwace?
Ito na tabbata
gashi ma an ce a garin fashi ka da fashi zaka wa yan sandan ne ka harbe su
ni ranka da dai tsakanina da Allah na ce maku ko Qur'ani ne za a kawo tsakanina da Allah ni ban harbi mota yan sanda ba sabbi kome ne ni yanzu tunda Kabiru ya ce min haka ba inda zan yi ranka da dai amma ku ne kuka san maslahatar da za ku iya biyo mana ku gane ni da shi wane ne mai ƙarya a tabbaci wannan akan wannan al'amari
yanzu da kai da kuka kai wannan lokacin da kuka harbi aka cika da ake cewa an harbi mota yan sanda kake cewa ba kai bane lokacin ku nawa ne
lokacin muna da dai yawa
kaman ku nawa ne
akwai Kabiru akwai wannan
waye wannan
bebe Sa'idu akwai Boka babban mu
shine shugaban ku
eh
to uku kenan
Kato shine shugaban mu ko
Kato
Kato ko Boka wa shugaba
su biyu ne sune shugabanni
to Kato wani to ku hudu kuka fito kenan har kuka harbe yan sanda
akwai Shafiu na katta ko
wannan fa
wannan ban taba yi da shi ba gaskiya
wai in tambaye ka lokacin da kuka fito yan sandan nan wai me suka yi muku ne har kuka je kuka harbe su kuka harbi motar su kuma suka buya
to ranka da dai ni dai kwa lokacin na tsakanina da Allah ban san wannan harbin nan ba amma ni na tabbata tsakanina da Allah ba ni bane na
harbin ka san an yi harbin
na tabbata sun yi harbi
an yi harbi
eh
lokacin yan sandan me lasi muku sun gan ku ne
ni dan sandan nan ba su gani ba ba su gan mu ba
amma kuka harbe su
to ni da tsakanina da Allah kwa lokacin na ni da tsakanina da Allah boka ne
mataimakin inspector general na yan sanda Tambar Yabo shine mai kula da wannan shiya inda aka kamo waɗannan mutane da ake zargin cewa yan fashi ne
alhamdulillahi kamar yadda na gaya maka mutanen malum fashi armama sun kamin ƙara cewa lalle an dame su wannan hanya kuma na sa patrol na musamman kuma cikin yarda Allah mun kama set biyu na yan fashi da makami waɗanda ke damuwa wannan hanya yanzu na tabbatar maka da cewa yanzu fiye da wata uku tunda muka kama su ba wani wanda ya kuma zo ya tare hanyar nan na kira maka su ka gan su ka yi interview da su sun gaya maka har yan sandan mu sun harba bisa wannan hanya din kuma kamar yadda na faɗa ma akwai saura waɗanda nake so banda gobe za mu kawo su nan muka kawo su kuma ka zo ka yi interview da su sun maka jiya to muna kokari bakin gwargwaro kuma yan banga na malum fashi yar mama dole in ce musu har ma da yi dole in jinjina musu sun taimaka kwarai wajen gudanar da waɗannan ayyuka na patrol din na neman ruwa jallo waɗannan mutane suka hana ma mutane zama lafiya a wannan yanki namu
wani al'amari da ke girgiza zuciya shi ne galibin waɗanda kuka kama din nan ga su ƙananan shekaru ne da su daga 19 ne 20 da ɗoriya tunda bincike kuke yi kuna da wasu bayanai ne kan cewa akwai wasu manya da suka ɗaure musu gindi ne ko kuma a yabe
to ai Mahmud ai sun gaya ma da kasu cewa suna da manyan su boka su wane ne cewa su ne manyan su amma ai su wanda kai shekara 19 ba za ka ce mishi yaro ba don doka ta ce shekara 18 to ba wanda a da 18 cikin su daga 19 na 21 25 sun hada maka da kansu so ba ya raba ne daidai suke da kowa a idon doka
yanzu tunda sun zo hannu kuma na san kuna zurfa babban cike idan an kammala me zai faru
za ka yi skoto da lafin fashi da makami ai su suka harbi dan sandan mu kuma kaji sun hada maka za ka yi skoto in muka gama da bincike da kyau mun ka tabbatar wa ya yi mi kowa an ka tabbatar ga lahinsa da ya yi sai a ba shi lahin shi sai ya fuskance shi a gaban
wai cajin da za ku yi musu to kuma gashi sun harbi dan sandan ku shi ma zai shiga ciki
dole shiga ciki an ka harbi dan sandan mu ya za an ka harbi wani civilian mun ka kai mutum kotu bale an harbi dan sandan mu dole ka yi skoto za ka yi skoto da lahin fashi da makamin ga makamin ka yi fashi abinda doka ta ce a tabbatar da akwai makamin to akwai makamin an kama su da shi
to a yayin da wannan shekara take karewa wasu muhimman abubuwa ne suka faru gare mu a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya kuma ina za mu dosa a cikin shekara mai zuwa a kasance da mu a shiri na gaba
madalla ga wannan sako na Christmas.
Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people, both near and far. Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are, on the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere.
Sunana Yusufu Turaki. Sakon da nike da ita ga dukkan yan uwa da suke Krista da kuma yan uwa da ba Krista ba. Ita ce sakon salama. Yesu Almasihu, Allah ya aiko shi zuwa wannan duniya domin ya kawo mana bishara mai dadi, bishara na samun ceto a cikin sanin Yesu Almasihu, da kuma mutum ya yi rayuwa a cikin sa. Muna ma dukkan masu bi fatan alheri da kuma zaman lafiya a cikin kasar mu Najeriya, musamman wannan lokaci na Krismeti. Ni zan so kowace mai bin Yesu Almasihu ya dauki mutanen ko kuwa yan uwan mu da su ba masu bin Yesu Almasihu ba, ba Krista ba, wannan lokaci bare ya zama lokacin ne da zamu isar da sako na salama, na zaman lafiya, da kuma sako da za ta yanta da mutum da mutane daga rayuwa da bata cancanta ba, kuma rayuwan da bata kawo daukaka da daraja ga Allah ba, amma mutane su zama masu da'a wadanda za su kintsa kansu su yi tafiya daidai yadda Allah da kansa zai ji dadin su.
Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year.
To madalla kafin mun karkare ga labarai, amma wannan kara a takaice.
Jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya ta Conservative a Spain ta lashe mafi yawan kuribin da aka kada a zaben yan majalisu da aka gudanar jiya Lahadi. Yana aka samu wasu jam'iyyun hamayya biyu da suka taka rawar ganin da ake tunanin ka iya barazana ga jam'iyya mai mulkin. Ana dai sa ran kammala kidar kuribin zaben baki daya a yau, inda sakamakon farko ke nuni da cewa jam'iyyar Conservative ta Prime Minister Mariano Rajoy ta lashe kujeru 121 a majalisar mai wakilai 350, wanda hakan adadi ne da ya gaza wanda take da shi a yanzu haka a wato 186. Majalisar Dinkin Duniya ta yi nasarar shiga tsakani a kokarin kawo ƙarshen yakin ƙasar Yemen, amma kuma ba tare da samar da cikakkiyar hanyar da za a kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar ba. Bayan taron da aka yi a Geneva, wakilin Majalisar Dinkin Duniya na musamman Ismail Old Sheikh Ahmed ya bayyana cewa jami'an gwamnatin ƙasar da aka amince da ita da bangaren 'yan tawayen Houthi za su sake zama a wata mai zuwa. Ya kuma gaya mana labarai cewa har yanzu ana ci gaba da fada a ƙasar, yayin da bangarorin biyu suka kasa cimma wata wato kwakwaran matsaya. Masu kada kuri'a a zaben raba gardama a ƙasar Slovenia sun bi sahun da yawa daga cikin takararrunsu na ƙungiyar tarayyar Turai wajen kin amincewa da auren jinsi ɗaya a ƙasar.
To madalla da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, amma kafin mu tashi bari mu mika sakon taya murna ga Alhaji Sabiu Bako, murna auren ɗiyarsa Sadiya Sabiu da Ibrahim Aminu Ahmad, wanda za a yi a ranar Asabar mai zuwa da ƙarfe 11 na safe a masallacin Khalifa Isiyaku Rabiu da ke Goron Dutse a jihar Kano. Allah ya ba da zaman lafiya. Yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Mahmud Lalo da muka yi asubanci tare, sai Julie Gresham da ta ba da umarni, da injiniyan mu na wannan lokaci Darrell Smith. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an ji mun ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.